wannan majalisi da muke tafsirin alqur'ani mai girma wanda muna cikin tafsirin suratul hijr. Kafin nan za mu ansa kaɗan daga cikin tambayoyin da muka samu. Akwai wanda yake tambaya ko yake son ƙarin bayani za a ce game da maganar ta alqur'ani a matsayin ringington da muka yi magana a kan tajiya. Da muka ce alqur'ani yana da matsayi, yana da daraja, yana da falala da bai kamata ya zama ka sa shi a matsayin wani abu kawai da zai rika tuna maka an bugo maka waya ba. Ta yadda buƙatarka kawai shi ne ka ji sautin alqur'ani ka tashi ka matsi don ka ansa waya. To kaga a nan ba a girmama alqur'ani ba, ba a bashi matsayinsa ba. Da muka ce da mai yin wannan gare mai sa disco, domin mahallin ba mahalli ne na girmamawa ba, mahalli ne na kaskantawa. To da ka kaskanta alqur'ani gare ka kaskanta disco. Wannan ba muna nufin a je a sa disco ba, idan wani kuma zai ce to bari in je in sa disco, ai ba dole ne ka sa. Kana iya sa sallama, kana iya sa wani ƙara, akwai ringing tones yana nan wanda ba kiɗa bane da cashiya, yana nan dan alama ce da kaji kasan cewa ba maganar a ce wannan ko za a yi masa rawa ko za a yi masa abin nan, duk suna nan. Saboda haka sai ka zabi wanda babu cashewa a ciki da yawa. Wannan yana tambaya game da hadisin manzo sallallahu alaihi wasallama da yake cewa ya qulul fuqara ul jannata qabla al aghniya bi 500 am, wato marasa wadata, marasa akwai fakirai za su shiga aljanna kafin masu wadata, za su shiga aljanna kafin masu wadata su shiga da shekara 500. Tirmidhi ya ruwaito shi wa qala hadithun sahih, hadisi ne da ya inganta. Kuma mun ce abin da yake nufi, wato ba yana nufin cewa fakiri ya fi mai kuɗi ba. Ina jin mun taɓa yin wannan bayanin, indai ba wahami ne ba, na taɓa wannan bayani ko a nan ko kuma a wani guri mai kama da haka, cewa ba wanda yana nufin ya wato shi mai fakiri ya fi mai kuɗi ba. Domin kasancewa ya riga shi shiga aljanna ba shi yake nuna cewa in mai kuɗin aka zo za a sa shi kuma za a sa shi a ta ƙasa ba. Ba abu ne da za a ce ya riga ya ji yawa shi ba, ko ya zaɓe, ko ya kame masu kyan. A'a, kowa daman Ubangiji ya riga ya san wace aljanna zai sa shi gwargwadon aikinsa. To babu shakka wanda Allah ya ba shi wadata a nan dole hisabinsa zai fi na wanda ba shi da komai. Saboda fadar Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ammalihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, dukiyarsa ta ina ya samu kuma ta yaya ya kashe. Kaga wanda ba shi da shi daman can me za a zo ana tambaya, to in ina ka samu daman bai samu wani abu ba, me ka kashe? To kanda bai samu ba me zai kashe? Saboda haka kaga shi hisabinsa zai zama bai dau lokaci kamar wancan ba. Amma ba yana nufin cewa in ya shiga aljanna kuma shi wancan aka ga masa hisabi ya zo ya zama tashi a ƙasa take ba. Saboda a cikin sahabbai akwai manyan sahabbai wanda suna da wadata. Sayyidina Abubakar yana da wadatarsa, shikenan sai aljannarsa ta zama ƙasa da ta Abu Huraira misali, da cewa shi ba Abu Huraira daga baya kudanci. Umar shi ba fakiri ba ne, haka nan Uthman ibn Affan wanda kowa ya sani, Abdurrahman ibn Auf, Sa'ad ibn Abi Waqqas, waɗanda suna daga cikin masu kuɗin sahabbai. To zaka ce aljanna ka kawo da kai fakiri ne ta fita su? Ka isa ka faɗa ka? To ka faɗa mana. Ana maganar cewa su saboda nauyin dukiyar da take tare da su sai sun daɗe, amma kai tunda ba ka da komai ce zo kamar ka sauka iyakon ne. Wanda yake da kaya ya fi ɓata lokaci akan wanda baya da komai a hannunsa. Na baya da komai a hannunsa ba abin da za a bincika, zo ka wuce. Wannan kuma ya ji bugo kaya, kaga dole sai ya tsaya an abin nan custom sun duba. Wannan yana tambaya akan shin bin imam a sallar tarawihi kuma ka karasa shafa'i da wutiri da shi imam din ya fi, ko kuma ka bar shafa'i da wutiri kai a gida. galibi mutane na shafada wato suna samun matsala ne saboda yadda suke rarrabe tsakanin tarawihi da tahajjudi da witri. Wannan duk abu daya ne, da tarawihi da tahajjudi da witri da qiyamul layli duk nau'i ne na sallar dare, duk abu daya ne. Wanda yayi tarawihi yayi qiyamul layli, yayi tahajjudi, yayi witri, kawai abinda za a ce witri shine ka rufe sallar da wata wacce take mara, wato kai 11 ko kai 13 misali, ko kai 7 ko kai 5 ko kai 3, wato duk sanda ya zama mara akwai ɗaya da ba ta dan uwa shikenan ya zama witri. Amma wannan sallar gaba daya da kiranta qiyamul layli, don haka zaka samu ba wani hadisi da zaka samu ma aka ce wanda ya sallaci tarawihi a hadisi, akwai kalmar tarawihi a hadisi? Babu wani hadisi da yace tarawihi. Ana kiranta da wannan suna ne saboda an saba idan an yi raka'a biyu, musamman a da can da ake daukan dogon surori, ana dogon karatu, in an yi raka'a biyu kuma a dan zauna a dan huta, sannan kuma a tashi a dasa rako'i biyu sababbi, to wannan hutun da ake yi shine tarwiha din. Tarwiha shine dan hutu. To saboda za a yi kamar sau biyar sai a ce tarawih, wato hutu da ake samu tsakanin raka'o'i biyu bayan abin nan. Kaga ashe ita shi wannan suna kawai ya samo asali daga yanayin yadda ake sallar. Amma abinda nassi yake zuwa da shi ko dai a ce qiyamul layl, qumil layla illa qalila, kaga qum qiyam man qama ramadana imanan wa ihtisaban, ko dai a kira ta qiyamul layl ko a kira ta salatul witri, duk wanda ya zo a nassi. To wasu sai suka dauka wanda yayi tarawihi bai yi qiyamul layl ba ko bai yi tahajjudi ba, a da can ba sa yin ita wannan sallah bayan isha'i mubasharatan, wato da an gama sallar isha'i, a'a sukan bari sai dare ya dan yi haka, wani wasu ma sai an yi dan bacci an farka sannan sai a fara ta. To saboda yadda mutane suka zama ragwaye ne a harkar addini, ba su da karsashi, ba da shadi, in aka ce sai an bari an dan jirkita, to da yawa mutane in suka tafi gida ba su yi sallah ba, kuma ba su dawo ayi da su ba. To shi yasa sai ake dasa ta kawai daga an gama isha'i, kawai a dasa ta, tunda abinda ake bukata dai ayi sallah a cikin daren bayan isha'i. Idan kai ta farkon dare ta yi, in kai ta tsakiyar dare ta yi, in ka kai ta karshen dare ma ta yi. Saboda haka ba wai wata sallah bace ita ta tahajjudi daban, wani zai yake in kamar goman karshe din ta shigo, to kuma an kara samun wata sallah ta karu, a sai dai kawai kai mun kai karu, amma sallar ita ce dai wannan. Shi yasa ba a san kai wuturi har sau biyu, kai tare da kuma so kuma da dalka kuma yi, wato Annabi sallallahu alaihi wasallam yana ce la witrani fi laila. Saboda haka a daina samun abin nan, wani sai ya ce baka to malam wacce zan yi, in yi tarawihi ko in yi tahajjudi? Ce to ai duka abu ɗaya ne, kawai ka ce in yi a farkon dare ko in yi a ƙarshen dare, shine kawai tambayar. Amma in kai tarawihin tahajjudi kai, in kai tahajjudi shine tarawihin dai, ba wani abu ne daban. Akwai hadisi da yazo cewa wanda ya bi liman har liman ya gama, to kamar ya yi qiyamul layl ne, wato kamar ya tashi daren duka gaba daya. Saboda haka akwai falala lokacin da ka bi liman aka yi har da abin din da kai adadin rako'i, wannan akwai abin nan sabani tsakanin malamai, akwai wadanda suke ganin ya kamata a tsaya akan adadin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya tsaya akan sa, wato kada ya wuce 11 zuwa 13. Annabi ya yi 11 zuwa 13, bai wuce 13 ba, kamar yadda ya zo a hadisin da na Aisha radiyallahu ta'ala anha. To wasu suna ganin wannan a adadi a bar shi a haka, kada a ƙara, domin a haka ne za a samu koyi da manzo sallallahu alaihi wasallam, cikakken koyi. Wasu kuma suna ganin abin abu ɗaya yake, tunda sallar nafila ce bai kamata a taƙaita ta a wani adadi ba. Saboda haka in mutum ya yi 11 din ya yi koyi da Annabi, in kuma ya ƙara ya wuce haka, to ka a ce ya yi laifi, wanda yawancin malaman a Saudiya abinda suke faɗa kenan. Akwai kuma malaman da suke saba musu kamar Sheikh Nasiruddin Albani, shi yana ganin a tsaya akan yadda nasi ya zo 11. Saboda kaga in ya gamsu, wanda ya gamsu da wannan ra'ayi, kaga ba zai zo a yi da farko da shi ba, kuma da daddare a kuma yi da shi. In ka gamsu da wannan ra'ayi sai ka zabi ɗaya, ko ka zabi ta farkon dare ko ka zabi ta tsakiyar dare. in ka gamsu cewa ba a karawa, in kuma kana ga zaka kara wato zaka yi 20 ma ko 30 ko 50 ma, to kuma wannan sai ka abin da haka ba ra'ayi bane da ya kamata a tsananta akan sa, wanda duk ka fi gamsuwa da shi kai, duk da cewa masu cewa a wuce adadin ma sun ce wanda yayi 11 din ko 13 to yayi koyi da sunna, yana da lada kari akan wanda ya kara din. Shin idan mutulmi ya taimaki arne za a rubuta masa lada? Duk wani abin da za ka yi da niyyar alkhairi, ko musulmi ka yi wa ko ba musulmi ka yi wa ba, in dai da niyyar alkhairi ka yi za ka samu lada. Duk wani abu wanda yake mai numfashi in ka taimasa masa za ka samu lada. Baka san cewa wani lokaci wannan aikin da za ka yi ba, wannan aikin da za ka yi watakila shi zai jawo wannan arne din ya fahimci bai musulunci. Saboda haka Allah ya ce idfa billati hiya ahsan fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawa ka annahu waliyyun hamid. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam tausayin sa da rahamar sa da kirkin sa bai tsaya kan musulmi kawai dai ba, har wanda babu musulmi duk yana musu, duk yana musu. Kai ko kare ka taimakawa zaka samu lada, kun ga wanda Allah ya gafarta masa ko ya gafarta mata, karuwar ce Allah ya gafarta saboda ta taimaki kare, ta ebo masa ruwa ya sha. Saboda haka wannan ba abin da gurin da ya dace ne ka taimaka masa ba akan sabon Allah ba, ka taimaka masa inda ka san cewa taimakon ba sabon Allah bane, kuma wataƙila ma taimakon wannan ya sa ya fahimci cewa musulunci addini ne na rahama, addini ne na tausayi, addini ne da yake son mutane, ba addini ne na fada, ba addini ne na zubar da jini ko rashin tausayi ba. Wannan kuma ba da labari yake cewa yayi laifi, yayi fasikanci da wata har ma abin nan daga baya kuma yazo yayi nadama, babban nadama, kuma yana tunanin shin Allah zai karbi tuban sa ko ba zai karbi tuban sa ba, kuma ya zai ya tuba, kuma zai iya aurenta. Na farko zai iya aurenta, ba wai haramun bane ya aure ta, kuma shi ya kamata ba ya aure ta tunda shi ya lalata ta. Na biyu, magana zai tuba, in ya tuba Allah zai karbi tubansa, babu wani laifi da za ka yi wa Allah ka zo ka ce ka tuba ka marerece ka yi nadama Ubangiji bai karbi tubanka ba, sai dai kawai ya zama tuban na gaske ne kamar yadda muka sha faɗa, ya zama da gaske tuban kai, ba wai tuban muzuru kai ba, ba tuba ne da niyyar gobe in ka samu wani sarari ka kuma yi ba, irin wannan tuban ba Allah baya son shi. Tuba da niyyar ba za ka sake wannan laifin ba, kuma kai kokari ka kyautata alaƙarka da Ubangiji, ka yawaita ibadu, ka yawaita aikin nafilfilu da aikin alkhairi, wala Allah wannan ya sa Ubangiji maɗauki sarki ya share maka abin da ka yi a baya na laifi. Na ga mu bar tambayoyin haka nan saboda kar su cinye wani lokaci. Na'am, za mu tashi daga faɗar Allah maɗaukakin sarki. Walaqad khalaqnal insana min salsalin min hama'in masnun.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Walaqad khalaqnal insana min salsalin حَمَإٍ مَسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا صَالِمٌ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا يكون مع الساجدين. قال قل لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم.
نعم. Allah madaukakin sarki yace walaqad khalaqnal insana min salsalin min hama'in masnun. Hakika mun halicci dan adam, mun halicci mutum min salsalin daga kekasasshiyar laka, min hama'in ta wani tabo, bakin tabo masnunin wanda ya canza. Wal janna khalaqnahu min qablu, shi kuma aljani mun halicce shi gabanin haka, min naris samum, daga wuta ta wata iska mai zafi. Wa idh qala rabbuka lil mala'ikati, ka tuna lokacin da ubangijinka ya ce wa mala'iku, inni khaliqun basharan, lalle ni zan halicci wani mutum, min salsalin daga kekasasshiyar kasa ko laka, min hama'in daga tabo baki masnun wanda ya canza. Fa idza sawaituhu, to idan na daidaita halittarsa, wa nafakhtu fihi min ruhi, na busa ruhi na a cikin sa, fa qa'u lahu sajidin, to ku fadi gare shi kuna masu sujjada. Fa sajada al mala'ikatu kulluhum ajma'un, sai mala'iku dukkanin su gaba daya suka yi sujjada, illa iblisa aba, sai iblis ne ya kiya. An yakuna ma'as sajidin, yake ya zama daga cikin masu sujjada. Qala, ubangiji yace, ya iblisu, ya kai iblisu, malaka alla takuna ma'as sajidin, me ya hana baka kasance tare da masu sujjada ba? Qala, sai yace, lam akul li asjuda li basharin, ba zai taba yiwa ba in yi sujjada ga wani mutum, khalaqtahu da ka halicce shi, min salsalin daga kekasasshiyar laka, min hama'in na daga tabo ko yumbu baki masnun wanda yake ya canza. Kala, ubangiji yace, fakhruj minha, to fita daga gare ta, fa innaka rajim, lalle kai la'ananne ne, ko kai wanda ake jefewa ne. Wa inna alayka la'nata ila yawmiddin, kuma la'ana tsinuwa ta tabbata akanka har zuwa tashin kiyama. Qala, sai yace, rabbi, ya ubangiji na, fa anzirni ila yawmi ba'thu, to ka jinkirta mun, ka saurara mun har zuwa lokacin da za a tashe su. Qala, ubangiji yace, fa innaka minal munzirin, to kai kana daga cikin waɗanda za a saurarawa. Ila yawmil waqtil ma'lum, zuwa wani yini na wani sanannen lokaci. Anan ubangiji madaukakin sarki yana bada kissar annabi Adam alayhi salam, na farkon halitta da kuma abinda ya biyo baya na saban da iblis yayi ko shedan yayi, da kuma yadda gwagwarmaya ta fara tsakanin gaskiya da ƙarya a doren ƙasa. Ubangiji yana bamu labarin halittar farko ta dan Adam da yayi. Annabi Adam alaihi salam shine halitta ta farko ta mutum da Allah yayi. Gabanin sa babu wata aya ko hadisi da yake nuna Allah ya halicci wani mutum. Babu wata aya ko hadisi da ta nuna akwai wani mutum da Allah ya halitta kafin annabi Adam. Amma an halicci aljanu kafin an halicci annabi Adam, an halicci mala'iku kafin an halicci annabi Adam. Mala'iku an halicce su da haske, aljanu kuma an halicce su daga harshen wuta. Sannan kuma annabi Adam alaihi salam an halicce shi daga ƙasa wacce ta bushe, wadda asalinta tabo ne, wanda ya jima har yayi baki ya canza, sannan daga baya ya bushe. daga nan Ubangiji ya halicce shi. Shi yasa wani lokaci Ubangiji ya ce min turabin, saboda asalin tabo din kasa ce. Ce inna ma masalu adam kama masalu isa kama masali adam khalaqahu min turab thumma qala lahu kun fayakun. Misalin annabi Isa alayhi salam, Allah ce kaman misalin annabi Adam, ya khalaqahu min turabin, Ubangiji ya halice shi daga turbaya. Ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin min al-ba'thi fa inna khalaqnakum min turabin, mun halice ku daga turbaya. A wani guri Ubangiji madaukakin sarki yace ya halice dan Adam daga yumbu, wato daga yumbu, wato daga tabo. Yumbu shi ne tabo, kamar yadda Allah yake cewa fastaftihim ahum ashaddu khalqan am man khalaqna inna khalaqnahum min tinin lazib, mun halicce su min tinin lazib, daga danyen tabo. A wani gurin kuma Ubangiji ya ce ya halicci dan adam min salsalin, kamar inda Allah yake cewa khalaqal insana min salsalin kal fakhar, da kuma wannan ayar walaqad khalaqnal insana min salsalin min hama'in masnun. Salsal tace kasa turbayar da ta bushe, hama kuma shine tabo wanda yake bakin tabo, saboda dadewa har ya canza, saboda dadewa ya canza sannan ya bushe. Sauraka duk waɗannan abubuwa da Ubangiji ya faɗa abu ɗaya ne, tabo busasshe wanda ya canza, danye ƙasa, duk dai abu ɗaya ne, illa iyaka kawai ya biyo mataki mataki. Lokacin yana danyen tabansa shine tinin lazim, sannan ya zama abin nan, sannan ya zama hama, wato ya zama abin nan tabo, sannan kuma bayan ya zama tabo dadewa ta sashi har yayi baki, sannan daga baya zo ya bushe ya zama kal fakhar, kamar abin nan tukunyar kasa wacce zaka dauka ka buga kashi tana kara, to shine salsal din, shine kal fakhar kamar tukunyar kasa. To wannan shine ita cinye abinda Allah ya halicci dan Adam da shi. Gabanin ayi halittar Adam alaihi salam babu wani halitta ta mutum, sabanin yadda wasu suke kokarin su fito yanzu suna fada. Akwai wani da ya rubutu wani bamasare da ake kira Dr. Abdul Sabur Shahid, Dr. Abdul Sabur Shahid, shekarun baya ya rubuta wani littafi sunan shi Abi Adam Qissatul Khaliqa bain al-usturati wal haqiqa. A ciki abinda yake kokarin ya ce annabi Adam ba shine uban shi abul insan ne, ba abul bashar ba. Wato sai ya kawo wata bid'a ta rarrabewa tsakanin bashar da insan. Shi wai su bashar sune farkon halitta da Allah yayi, su ba kamar mutane suke irin mu ba, su ba su da ma hankali kamar dabbobi suke, don haka su ba su wata shari'a ba, ba a umarce su, ba a hana su ba, ba wata ibada da aka dora musu. To a cikin su ne bayan tafiya ta yi tafiya aka samu Adam, wanda shi yana da uwa yana da uba, Hawwa tana da uwa tana da uba. Saboda haka waɗannan su ne asalin dan Adam, don haka shi Adam abul insani ne lokacin da mutum ya zama insan daga bashar. To kaga wannan rarrabewa tsakanin bashar da insan da Adam, kaga akwai zafin kai a ciki. Ko ayoyin da muka karanta za su sun isa su bada ansa, tunda kaga a siyaki ɗaya walaqad khalaqnal insana, sannan yace wa iz qala rabbuka lil mala'ikati inni khaliqun bashara, kaga insan din shine bashar, ba wani abu ne daban. Fa imma tarayna min al bashari ahadan faquli inni nazartu lir rahmani sawman walan ukallima al yawma insiya, kaga farko bashar kuma ƙarshe insiya. Insiya shine ins din, shine mutum, shine al-insan din, kaga a lokaci guda. Sannan ka ce wai su bashar wata halitta ce da suka kare, ba a dora musu ibada ba, ya akai to ake kiran annabawa bashar? Inna nahnu illa basharun mithlukum, kaga su ma annaba sun ce su bashar ne, kuma kai ka zo ka ce bashar wata halitta ce da an yi ta tawuce. To kaga wannan irin kakale-kakale ne da ake kokarin a kawo wani sabon tafsiri, ake so a zo da shi wanda ya sabawa abin nan. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa kullukum min adam wa adam min turab, dukkaninku asalinku annabi Adam ne, Adam kuma min turabin, daga ƙasa Allah ya yi shi. ya zo a cikin hadisin Muslim, annabi yana cewa khuliqatil mala'ikatu min nur wa khuliqatil jannu min nari min marijin min nar wa khuliqa adam min ma usifa lakum. An halicci mala'ika daga haske, an halicci aljani shine uban aljanu din Iblis, an halicce shi min marijin min nar daga harshen wuta, sannan wa khuliqa adam min ma usifa lakum aka halicci annabi Adam daga abinda aka wasafta muku, wato daga abinda Al-Qur'ani ya gaya muku. Don haka Al-Qur'ani ya gaya mana cewa ya halicci mutum na farko min sansalin daga busasshiyar abin nan ke kasasshen yumbu, min hamlaka min hama'in daga yumbun da yake baki masnun wanda ya canza saboda jimawa, wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Shi kuma aljani shine Iblis ko mu ce shedan, Allah ya halicce shi min qablu, tun gabanin a halicci annabi Adam. Saboda haka shi Iblis dama yana nan har ma yana cikin mala'iku ana ibada tare da shi. Allah ya halicce shi yana cikin mala'iku, shi duk da ba irin halitta su bane, amma kuma tare da su yake, shi ma yana bautawa Allah. Duk abubuwan da ake na tasbihi da talili da takbiri duk gaba ɗaya da shi ake yi. Don haka yana rayuwa tare da mala'iku ne, tare da mala'iku a cikin ibadojin su. To sai Ubangiji Maɗaukakin Sarki daman can ya riga ya tsara abinsa, a halittar annabi Adam alayhi salam za ta zama jarrabawa domin a fito da Iblis daga cikin wannan tawaga ta mala'iku. Wa idh qala rabbuka lil mala'ikati inni khaliqun bashar, Allah ya ce wa mala'iku lalle ni zan halicci wani mutum, min salsalin daga kekasasshiyar laka, min hama'in ta bakin yumbu masnun wanda ya canza, fa idza sawaituhu, to idan na daidaita shi, wa nafaqtu fihi min ruhi, na busa masa ruhi na, faqa'u lahu sajidin, to ku fadi gare shi kuna masu sujjada. Wannan shine abinda Allah ya shelantawa mala'iku, ya gaya musu a cikin suratul baqara. Ubangiji ya gaya mana abinda inni ja'ilun fil ardi khalifa, yace zan sanya wani khalifa a doran kasa. Qalu ataj'alu fiha man yusiru fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, qala inni a'lamu ma la ta'lam. Yace zan samar da wani khalifa a doran kasa wanda zai raya kasa. Ubangiji ya halicci kasa amma ba kowa zai ci, to zan sanya wanda zai mai gurbin kasa, zai zauna a kasa kuma ya raya ta. Mala'iku suka ce zaka sanya wanda zai yi barna a cikin kasa kuma ya zubar da jini, alhalin ga mu muna tsarkake ka, wani qaddisu laka muna nusabbihu bihamdika, muna tasbihi tare da gode maka, wani qaddisu laka muna tsarkake ka. Allah ce inni a'lamu ma la ta'lamu, na san abinda ba ku sani ba. To Ubangiji ce ina san hikimar da ku ba ku santa ba, ba zan saukar da ku zama ku ne a kasa ba, ni na yi niyyar zan saukar da dan adam ne, shine zai raye wannan duniyar ba mala'iku ba. To sai Ubangiji ya fara nuna musu hikimarsa. Fa'allama Adam al-asma'a kullaha, sai Allah maɗauki sarki ya koya wa annabi Adam sunayen abubuwa gaba daya, abubuwan da duk suke aljanna wanda dan adam yake, wanda Allah ya halitta a lokacin su. Ya abin nan dabbobi ne, tsuntsaye ne, itatuwa ne, abinci ne, kayan abinci ne, komai Ubangiji ya sanar da annabi Adam waɗannan abubuwa, sanar da shi wannan itaciya ce kuma ga sunanta, wannan dabba ce ga sunanta, wannan abu kaza ne ga sunan shi, komai aka sanar da shi sunansa. Thumma aradahum ala almalaika, waɗannan abubuwan sai aka Allah ya dauko ya nuna mala'iku. Qala anbi'uni bi asma'i ha'ula, ce to ku ga mun sunayen waɗannan abubuwa. Kaga cewa ha'ula'i, kalmar ha'ula'i tana nuna wasu abubuwa ne a gaban su. Ku ga mun sunayen waɗannan abubuwa. Ubangiji ya nuna musu a halittun da yayi, yace ku bani sunan su. Allahu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Suka ce ba mu da wani ilimi ya Ubangiji sai ilimin da ka ba mu, banda abinda ka sanar da mu san wani abu sama da haka ba. Qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaiba as-samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun, ci ba na gaya muku ba na san gaibin sammai da ƙasa, kuma na san abinda kuke bayyana da abinda kuke boyewa, duk na sani. Dan adam shi yake da bukata zuwa ga waɗannan abubuwa, shi yake ci, shi yake sha, don haka shi yake shi zai nemi ya san me wani irin abinci ne zai ci wani abu ne zai sha mala'iku ba sa ci ba sa sha abinda baka da bukatar sa baka bukatar ka san sunan sa kana neman sanin sunan abinda kake da bukata ne shi yasa Allah sai ya sanar da annabi Adam alaihi salam duk sunayen abubuwan da shi zai bukata saboda shi yana ci yana sha halittar sa yana ci yana sha don haka zai bukaci wani abu na rayuwa inda an saukar da mala'ika a doran kasa ina ruwan mala'ika zai yi noma ne mala'ika zai noma haka ba zai raya kasa da noma ba mala'ika zai gina wasu kamfaninnuka ne ko ya samar da wutar lantarki ko ya wa kun ga dukkan mala'ika ba zai wannan duk baya bukatar wannan bukatun sa a kasa an gane kun ga ashe akwai hikima a sa dan adam ne a kasa ba mala'ika ba to shi yasa tun a farko ubangiji ya gaya musu shi ya san abin da su ba su sani ba shi yasa da yanzu mala'iku ne kuna ga za a samu man fetur ina ruwan mala'ika da man fetur har a yi rigima a kansa har a samu dan ne da dalta mala'ika dan ne saboda su ba su da ba bukatar wannan to sai ubangiji yasa dan adam shine yake da bukata shi yasa sai ya yi shi daga kuma shine yake raya kasa to da ubangiji yayi wannan ya fifita dan adam ta hanyar bashi wani ilimin da bai ba mala'ika ba shine na waɗannan abubuwa ya fifita dan adam ta hanyar halittarsa da hannunsa ya halicci annabi Adam da hannunsa sannan kuma ya fifita shi ta hanyar busa masa ruhinsa wa nafaqtu fihi min ruhi na busa masa ruhi na wannan idafa ruhi ana idafatu tashrif ce idafatu takrim ce wato dan ubangiji ya karrama shi ya daukaka shi ya dora shi akan mala'iku sai ya ce ruhi na busa masa ruhi na to kaga sai dan adam ya zama ya samu wata kima da daraja wacce za ta sa mala'iku su girmama shi ubangiji ya ce to ku faɗi ku masa sujjada ku faɗi ku masa sujjada to anan ne iblis wato zai kasa cin jarabawar duk wannan abin da ake yi iblis ya sa ido amma yanzu an zo lokacin da zai faɗi jarabawa yace fa idza sawaituhu wa nafaqtu fihi min ruhi fa qalu lahu sajidin fasajada al mala'ikatu kulluhum ajma'un duk mala'iku gaba ɗaya sai suka faɗi suka yi sujjada domin anan sun san wani umarni ne daga Allah duk umarnin da Allah zai yi tilas ne a bi wannan umarnin ba kuma kada abin da zaka ce kuma yin bin wannan umarnin Allah ka bi Allah ka girmama Allah ka bi saboda haka shi yace ayi sujjada to faɗi ayi sujjada duk da mala'iku ba za su bauta ma wani ba Allah saboda haka wannan da'a da suka yi bautar Allah ce kamar yadda zaka je yanzu kai tawafi da Ka'aba ai ba Ka'aba kake bautawa ba ka shafa Hajarul Aswad ba shi kake bautawa ba kamar yadda sayyidina Umar yake cewa inni a'lamu annaka hajarun la tadurru wa la tanfa falaula anni ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuka sayyidina Umar lokacin da ya sumbaci a Hajarul Aswad na jikin Ka'aba yace wallahi ni na san kai dutse ne ba za ka amfanar ba za ka cutar ba ba dan daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sumbance ka ba zan sumbance ka ba saboda ka wannan sumbantar ibada ce mu kalli a Ka'aba mu yi sallah ibada muke wa Allah ba wai dan muna ganin cewa Ka'abar muke wa sujjada ba don haka nan mala'iku ubangiji ya ce su yi masa sujjada domin wannan sujjada za su yi masa bautar Allah ce kuma wannan umarni ne yazo daga sama tilas ne a zantar da shi umarni ne na wajibi to amma iblis shi sai ya kibin wannan doka illa iblisa aba an yakuna ma as-sajidin sai iblis ya ce ba zai zama cikin masu sujjada ba wato sai ya yarda ya shiga cikin mala'iku ayi da shi lokacin da mala'iku suke sujjada shi sai ya tsaya yayi kebe mai yace ba zai yi ba ubangiji ya tambaye shi ya iblis malaka alla takuna ma as-sajidin me ya hana ba za ka zama tare da masu sujjada ba ka duba ka gani Allah madaukin sarki na iya sa wani mala'ika ya murde masa wuya shikenan an gama magana ko wata tsawa ko wata wuta ta kama shi ya narki don an gama magana ba yayi saban ba gashi nan an ce ayi ya ce ba zai yi ba to amma dan a koyar da kai cewa ko menene aka yi na laifi kafin kai ukuba ka nemi ka ji hanzarin mutum ubangiji ya san dalilin da ya hana shedan abin nan iblis ya sujjada nan ya sani amma duk da haka yanzu yana so ya ji daga bakinsa. Ma mana'aka Allah takuna ma'as sajidi, me ya hana ba za ka zama cikin masu sujjada ba? Qala ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Kaga yanzu ya fito da mayatarsa a fili. Ana khairun minhu, ni na fi shi alkhairi. Khalaqtani min narin, ni da wuta kai ni, shi kuma da yunku kai shi. To da lokacin wannan ɗabi'a ta Iblis ta fito fili, halayya shi ta fito fili. Ka duba irin cututtuka da suka bayyana a cikin maganarsa. Wannan maganar ta shi khalaqtahu min narin wa khalaqtahu min tin, akwai cututtuka a ciki. Na farko akwai cutar wato bijirewa umarnin Allah. Umarni ne Ubangiji ya bashi. Ma mana'aka Allah tasjuda idh amartuka, Allah ce ma mana'aka Allah tasjuda idh amartuka, me ya hana ba za ka yi sujjada ba lokacin da na umarce ka? Kaga umarni ne aka bashi. Ubangiji ya kaya masa, ga dalilin da zai sa ya sujjada shine umarnin da ya masa. Me ya hana? To ba zai yi ba, sai ya nuna zai yi ja da umarnin Allah. Kaga cuta ta farko kenan. Cuta ta biyu, cuta ta girman kai. Illa Iblis aba wastakbara wa kana min al-kafirin, yayi girman kai. Wannan girman kai shi ya kai shi zuwa ga halaka. Shi yasa wato cutar girman kai ba karamar cuta bace, mutum zinda sai ta halaka mutum. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda yake da cutar girman kai a zuciyarsa, ko da gwargwadon kwayar komayya ne, ba zai shiga aljanna ba. Kaga ba karamar cuta bace, idan ita ce ta kai Iblis ta baro. Qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha, Allah ce fita, sauka, bayyuwa a barka a cikin wannan ni'ima da wannan matsayi, alhalin kana dauke da cutar girman kai. Shi yasa duk wanda yake da cuta irin ta girman kai, to yana da wani cuta irin wacce ita ce ta fara halaka Iblis a rayuwa. Ci ana khairun minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Cuta ta uku, cuta ta gaddama shine al-iba, wato a bada umarni yayi gaddama, ka nuna ba a isa ba. Ka duba cewa yake lam akul malaka Allah ta qala lam akul li asjuda, ba wai la asjuda ba. Akwai bambanci tsakanin yace la asjud da kuma lam akul li asjuda, wato ba zai taba yiwa, kamar kace ba zai taba yiwa in yi sujjada. Wato wannan hukunci ne da ya riga ya yanke shi, ko ba koma da baya. Kamar yadda Annabi Isa yake cewa ma kana li ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq, ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq, bayyuwa gare ni ba zai yiwu ba faɗa abinda ba gaskiya ba. To irin wannan shi kuma Iblis anan yake cewa bayyuwa ba zai yiwu ba in yi sujjada ga wani mutum. To kaga wannan ita ce iba, kafewa da nuna taurin kai. Sannan cuta ta hudu, cuta ta hasada. Cuta ta hasada, ba komai ya hana shi ya yi wa Annabi Adam sujjada ba sai hasada. Yaya za Allah ya fifita shi, ya fifita shi a kansa? Shi yasa yake cewa ara'aitaka hadha alladhi karramta alayya la in akhartani ila yawm alqiyamati la ahtanikanna dhurriyyatahu illa qalila, yace kaga wannan da ka nuna ka fifita shi a kaina, in dai zaka jinkirta mun zuwa ga abin ranar kiyama, to sai dai kace da zuriyarsa. To kaga wannan ita ce hasada. Yaya wai yaya za a fifita Annabi Adam alayhi salam akan sa? To ita ma cutar hasada ba karamar cuta bace, tana daga cikin cututtukan da suka kashe Iblis tun farkon halitta. Sannan duk wanda yake da cutar hasada, to yana da wani nau'i irin na cututtuka da Iblis ke dauke da su a cikin zuciyarsa. Sannan cuta ta biyar, wato cuta ta kin nassi, gabatar da hankali akan nassi. Nassi anan shine umarnin Allah da yace ku yi sujjada. Kaga anan nassi ne, magana ce ta fito daga babba wanda yafi kowa, shine Allah. Don haka kawai ka bi, amma ba kai tunanin ka ba, kai ka ce to ina ganin anan bai kamata in yi biyayya ba, saboda abin da nake gani aini ya kamata a bi. ana khairun minhu, ni nafi shi alkhairi. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin, hujjar sa shi da wuta aka yi shi, annabi abin adam kuma da turbaya, saboda haka shi a ganin sa, a tunanin sa, a kwakwalwarsa, kwakwalwarsa ta marasa hankali, yana ganin cewa wato wuta ya tafi tabo daraja, tafi tafi matsayi, ya za a fifita wuta akan abin da a fifita tabo akan wuta. Shi yasa wani iblisin mutum yake ƙara kare mazhabar shaidan, yake cewa iblisu afdalu min abikum adam, fatanabbahu ya ma'shar al-ashrar, an-naru unsuruhu wa adamu tinatun wa tinu la yasmu sumu an-nar. Wannan cikin waƙoƙin abin nan ne, al-Ma'arri, Abul Ala al-Ma'arri, abin Abu Nuwas, iblisu afdalu min abikum adam, fatanabbahu ya ma'shar al-ashrar, yake iblis ya fi babanku Adamu daraja, shi fa mutum ne ma, ko shi waye babansa? Iblis din ne babansa. Iblis ya fi babanku daraja, don haka ya ku taren yan iska ku bada hankalin, wai waɗanda yake magana da su, wanda yake kira yan iska asharare, ya ku taren asharare ku bada hankalin. An-naru unsuruhu, iblis da wuta aka yi shi, wa Adamu tinatun, amma Adamu da tabo aka yi shi, wa tinu la yasmu sumu an-nar, ba yadda za a yi tabo ya huta. To waye yace tabo ba zai huta ba? Kai daga gaganin kaga tabo, kaga wani abu mai nutsuwa, amma kallo ta fa, akwai nutsuwa tare da wuta fi sabilillah? A cikin tabo ba abinda ba za a samu kayan amfanin gona, a cikin tabo za a samu abu mai abin nan gwalagwalai, a cikin tabo za a samu duk, za a iya fito da su a cikin tabo, amma za a iya samun wani a cikin wuta? Wuta sai dai ta lalata, sai dai ta cinye, ta babbaki, amma ba ta baka ba. To in tsayawa ma za a duba, ai lalle tabbas in ma za a yi amfani da hankalin, sai a fifita taban akan wuta, daga fada wuta, daga fada tabo fi sabilillah, idan ka fi so ka raka fada tabo, ko zai rike ka, ko zai rike ka asa yadda aka fito da kai, illa iyaka kawai ka je kai wanka. Amma wuta fa, mutum ya fada kuma ai shikenan, ko ya tsira to zai fito kuma da damage. To kaga ina za wanda aka yi shi da wuta zai ce wai shi yafi alkhairi, wani alkhairi ne anan? Saboda haka kaga shi anan ma tunanin da yayi tunani ne mara kan gado. Shi yasa aka ce duk wanda zai gabatar da tunaninsa akan nasi, to yana bin mazhaba shedan ne. Akwai ɗan iblisiya suna nan da yawa, ka ce Allah ya ce, annabi ya ce, sai ya ce to ni ina ganin fa, to kana ganin me kuma? Kana so ka ce ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, inda aka ce Allah ya ce, annabi ya ce, an gama magana, babu magana, kana gani ko wani yana gani ko iyayenka suna gani ko shehinka yana gani ko waye yana gani? Yanzu ga maganar Allah da manzonsa ita za a kalla. To kaga wannan yana daga cikin cututtukan da suka halaka iblis, wato yana daga cikin kuma cutar da ta halaka iblis har ila yau, cuta ta shida, tazkiyatun nafs, wato tsarkake kansa. Abu ne da ba shi da kyau mutum ya rika fifita kansa akan wasu haka kawai, sai ya rika jin yafi kowa. Rubaci ana khairun minhu, wannan ana khairun din ta nuna na kasas, wala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa, kada ku rika tsarkake kawunanku. Alam tara ila alladhina yuzakkuna anfusahum balillahu yuzakki man yasha, ka duba waɗanda suke tsarkake kawunansu, Allah shi ke tsarkake wanda ya so. Haka mutum ba zai tsarkake kansa ba, ko wani ma aka ce kakka yau wato kai ta kuzuzuta shi a gabansa, kakka halaka shi, bare kai ka kuzuzuta kanka. Wani sai ya ce to ai ga annabi Adam, ga annabi Yusuf ya ce ij'alni ala khaza'inil ard inni hafizun amin, ya ce to ga annabi Yusuf ya yabi kansa, wato shi ma zai kwaikwayi annabi Yusuf. Ko ya ce ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yana cewa ana sayyidu waladi adam wala fakhar, ni ne shugaban wato duk ƴaƴan annabi Adam, wala fakhar, ba da fariya ba. Ya ce to shi ma zai kwaikwaye su, don haka shi ma zai yabi kansa. Wannan ba daidai ba ne, waɗannan bayan Allah ne, annabawa ne ma'asumai, ba maganar ka tuhume su da cewa wai a zuciyarsu suna da wani mugun nufi, kuma ba ko da yaushe suke fadar wannan magana ba sai inda ta kama, inda ba a fahimci martabar su ko matsayin su ba sai su fadi wannan dan su kara tuna mutane fa matsayin su, dan kada a je a shiga saban Allah. Ba laifi malami in ya shiga kauyen da ba a san shi malami bane ya ce jama'a ni malami ne ku zo ku yi karatu, ba yaban kansa yi ba, dan ba a fahimta ba, ko ya ce jama'a duk tambayoyin da kuke da su na addini ku zo in ansa muku, insha Allah zan ansa muku, kaga nan ba za a ce da shi kayi bi kanka ba, saboda in ya zauna a haka to zai zauna cikin konsansa ba tare da mutane sun fahimci abin da dinsa ba. Don haka zaka samu wani lokaci Abdullahi dan Mas'ud yana cewa da a ce na san mutumin da yafi ni sanin Alkur'ani a ko ina yake duniya, da na hau abin hawa na je na iske shi, kace to Ibnu Mas'ud shi ma ya yi bi kansa, a'a ya yi bi kansa inda yake so fitowa mutanen da ke gefen sa matsayin sa domin su karu da shi, wannan babu laifi, amma kawai mutum ya zauna kawai ta fadan falalarsa da darajoji da martabobi da karamomi da Allah ya masa, wannan ba dabi'a ce ta mutanen kirki ba, dabi'a ce ta Iblis, kuma ita ce ta fara halakar da shi. Ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Ubangiji yace qala fakhruj minha fa innaka rajim, fakhruj minha, futa minha, ko dai daga aljanna ko kuma daga wannan matsayin da kake kai, ka fita daga shi, wato Ubangiji ya kore shi daga wannan matsayin, ko kace ya kore shi daga aljanna, wanda zai cuto in ya kore shi daga aljanna ya haka ya samu ya koma har ya yaudari Adam alaihi salam, ko da zai yi wannan tambayar ci an kore shi daga aljanna, to ya kai na'am an kore shi lokacin da ya shiga, ya shiga ne shiga ta mai saban Allah, ba shiga ta mai da'a ba, wato kamar mutumin da zaka kora da gidanka kuma ya sadado wata rana ya zo ya kwana a cikin gidanka baka sani ba, to Allah ba a cewa bai sani ba, amma dai ka san cewa lokacin da ya shigo, shigowa ce yayi ba ta mai da'a ba, a da can yana zaune a matsayin an bashi dama, amma yanzu an kore shi, ko kuma a'a an kore shi ne daga wannan matsayin da yake kai, ai da matsayin sa matsayi da yake da mala'iku, shi yasa da aka ba mala'iku umarni shi ma ya shiga ciki ba tare da an ware shi an bashi nashi umarnin ba, saboda matsayin su ɗaya lokacin da mala'iku suna ibada, to yanzu an saukar da shi daga wannan matsayin, Ubangiji ya kore shi daga wannan matsayin, to bayan ya kore shi kuma zai iya waswasi ga annabi Adam, wasu kuma malamai suka ce ba tilas ya shiga aljanna zai yi masa waswasi ba, zai iya masa waswasi, tunda waswasi wani abu ne yake jefa a zuciya, zai iya masa shi daga nesa ma, daga nesa kamar yadda fa waswasa lahum ash-shaytan, kaga waswasi ne yayi musu, waswasi kuma haka zai darsu a cikin zuciyar bawa. Ubangiji yace ya fita minha, daga ita wannan aljanna din, fa innaka rajim, domin kai abin jefewa ne, wato a da can idan ana so a nuna kaskancin mutum sai a jefe shi, shi yasa lokacin da abin nan Abu Rigal wani mutum ne wanda ana cewa yana daga cikin waɗanda suka zuzuta bautar gunki a cikin Larabawa, kasashen Larabawa, kuma sai Ubangiji ya jarrabe shi ya zama abin tsana a cikin su, dan saboda yayi ha'inci lokacin da Abrahata yazo zai yaki Ka'aba, shine ya rika masa jagoranci, shi ma ya yarda da abin da yazo da shi, ya rika nuna masa hanya, to shi yasa Laraba da ya mutu suka je suka rika jifan abin da dinsa kabarin sa, da suke cewa da shi la nafqahu kaseeran mimma taqul wa inna la naraka fina da'ifa wa laula rahtuka la rajamnaka wa ma anta alaina bi aziz, saboda ka shi wannan jifa alama ce ta an mulakanta ka, an tozarta ka, an kaskantar da kai, to shi da Ubangiji yake cewa Iblis ya fita, shi wanda yake abin jifa ne, wato kaskantacce ne, wulakantacce, wa inna alayka al-la'nata ila yawmiddin, kuma la'ana ta tabbata akan ka har zuwa tashin alkiyama, to inda zaka gane cewa Iblis zuciyarsa kasashiya ce, bakar zuciya ce, kuma wato tattare take da niyyar mugunta, sai yake ganin cewa to ba zai kyale wannan mutum da aka karrama shi aka daukaka shi akan sa ba zai kyale shi ba, tunda kuwa an tsine mishi har zuwa tashin kiyama, to a bashi shi ma wata rata, a bashi wata dama har zuwa tashin kiyama, shi kuma a ga aikin da zai yi. Qala rabbi, yace ya ubangiji, kaga ya san Allah ne ubangijin sa har yanzu, ya ubangiji na addu'a yake, fa anzirni ila yub'asu, ka dakata min, ka jinkirta min, ka sarara min har zuwa ranar da za a tashe su. Ubangiji yace fa innaka minal munzirin, kana daga cikin waɗanda za a dakatawa. Kaga wanda ya nuna ba shi kadai za a jinkirtawa ba, akwai wasu wanda su ma za a jinkirta musu, mala'iku, mala'ika Jibril, mala'ika, ba za a karɓi ransu ba har zuwa wannan lokaci. Haka kai ma fa innaka minal munzirin, kana daga cikin wanda za a jinkirtawa, ila yawmil waqtil ma'lum, har zuwa wani yinin wata rana, wani lokaci sananne, wato har zuwa tashin alkiyama za a jinkirta maka zuwa wannan lokaci. Kaga anan Ubangiji madaukakin sarki yana nuna duniya ba komai bace a kunsa. Ka duba shedan ya nemi duniya, Allah ya ce an baka. Wanda yayi wannan ba zai nemi lahira a bashi ba, amma ya nemi duniya an bashi. Wanda yake nuna cewa duniya ba wani abin kirki bane, ba wani abin ado bane, ba wani abin azo a gani bane a gurin Ubangiji. Laukaratu dunya ta'dilu inda Allah janaha ba'uza ma saqal kafira minha sharbatan ma. Annabi yace da duniya tana ta yi samu matsayin fiffiken sauro a gurin Allah, to kafiri ba zai sha makwarwa ɗaya ta ruwa ba, makwarwa ɗaya ta ruwa kafiri ba zai samu ba. Amma da yake a duniyar ba komai bace a gurin Allah, shi sai ya sha ruwan sanyi, kai kuma ka sha ruwan rijiya. Don haka wannan kissa ta Adam da Iblis alaihi Adam alaihi salam da Iblis la'anahullah tana cike da fawaid, wanda insha Allah gobe in muka ƙara shi ta zamu ƙara fito da su. Abinda muka faɗa daidai, Allah ya ba mu lada. Abinda muka yi kuskure, Allah ya fi mana. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi.